بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد يو درس منا قوم شائع أتكين تفسير القرآن من جرمة يو إيغة محرم هجرة تجبود تريب إدى عشرين دا ترى واندي دات ودس داتي دا ترى كي ننجة وطن قيح تشيكرا تجبود يو دا تقوى استميلادية. Za mu tashi a cikin karatunmu a aya ta 75 kan izbi na farko. Fadin Allah ta'ala, afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. Afatatma'un ya ku mu'minai, kuna kwadayi kuna tsammani, an yu'minu lakum, cewa yahudu za su yi imani, su yi ikrari da tauhidi, su gaskata ku a kan addininku. Wa qad kana fariqun minhum, alhali akwai yanki daga cikinsu, yasma'una kalam Allah, suna jin zancen Allah, thumma yuharrifunahu, sannan su musanya shi, min ba'di ma aqaluhu, bayan sun fahimce shi, وهم يعلمون الحال سنا سني da cewa canza zancen Allah suke. Wannan ayar ta bayyana wata nahiya ta wato ke kasar zuciyar Yahudawa da fanɗarewar su. Sannan Allah madaukakin sarki ya kira mu'minai da cewar kada ku tsammaci cewa mutanen da suke wannan shine halin malaman su, to ɗaiɗaikunsu ko kuma gama garinsu za su taɓa yin imani. Allah ya ko wannan ya fara ayar da istifham wato tambaya wanda yake ta ban mamaki wato yanzu ba kwa yi mamaki ba taya za ku tsammaci imanin mutanen da wannan shine halin su ko kuma istifhami ne na inkari ma'ana kada ku tsammaci cewa mutanen da suke halin malaman su shine wannan to kada ku tsammaci cewa za su imani Allah madaukakin sarki ya ce wa kad kana fariqun minhum sashin daga cikin su wanda ake nufi sune malaman su domin sune waɗanda suke jin zancen Allah Allah ya kunta da sufofi guda hudu na farko sama'u kalamillah sun ji zancen Allah na biyu fahimuhu sun fahimce shi sannan na uku tahrifuhu canza zancen Allah sannan na hudu suna sane da cewa ƙarya suke ma Allah to waɗanda suke malaman su wannan shine halin su to yaya kuma ga magarin mutanen su saboda haka Allah madaukakin sarki yake wa mu'minai inkari kada ma ku inkari akan kwaɗayin imanin su amma shi wannan yana nufin cewa tunda Allah madaukakin sarki ya ce kada ma ku kwaɗayin imanin su ba za a kira su zuwa ga imani ba za a kira su zuwa ga imani bi dalilin cewa Allah madaukakin sarki a ayoyin da suka zo baya ya musu wa'azi awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun wannan wa'azi ne duk da ba za su imani ba amma Allah madaukakin sarki ya umarce mu da mu ci gaba da kiran su domin me domin hikima biyu tsayar da hujja a kafa hujja akan duk wanda yake bai imani ba abu na biyu shine cewa Allah a cikin sanin sa ya san cewa ba za su imani ba mafiya yawan su ba za su imani ba amma ɗaiɗaikun su akwai wanda Allah ya san za su imani wanda wasiƙarin imanin su shine wa'azin masu wa'azi saboda haka ayar bata hana a kira su ba bata hana a yi wa'azi ba ayar ta nuna ne cewa kada ya zamanto rashin imanin su ya sanya ka ya kai mai wa'azi ya kai mumini mabiyin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya sanya ka ka rinka samun damuwa da kunci a cikin zuciyarka kamar yadda Allah madaukakin sarki ya rinka rarrashin annabi sallallahu alaihi wasallam yace fala'allaka bafi'un nafsaka alla yakunu mu'minin la'alla zaka halakar da kanka dan bus zamanto mu'minai ba innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun wa law ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab al'alim waɗanda kalmar ubangijinka ta tabbata a kansu na kafirci ba za su imani ba koda ka kawo musu dukkan aya har sai sun ga azaba mai radadi ƙwaƙwalwa wannan duk tasliya ce ga mu'mini malaman yahudawa Allah madaukakin sarki ya sifanta su da waɗannan sifofi wanda yake kuma haka suke Allah madaukakin sarki ya ce fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiya yuharrifuna al-kalima an mawadi'i Allah ya ce saboda warwarewar alƙawarin Allah da suke sun warware alƙawarin Allah na cewa za su bi umarnin Allah kuma za su ji umarnin Allah su bi sannan kuma za su bayyana saƙon Allah ga mutane sun warware wannan alƙawari sakamakon wannan la'annahum Allah ya ce sai muka tsine musu muka nisantar da su daga rahamar mu waja'alna qulubahum qasiya muka sanya zukatan suka zama toke kasassu yuharrifuna al-kalima min ba'di ma amma wadi'i suna musanya zance daga gabarin bigiransa daga cikin wannan shine ayar da karatunmu na makon da ya wuce sun ga aya kirigiri ta rayar da matacce bayan ya mutu wanda a cikin halittar Allah ɗaiɗaikun mutane ne kaɗan ne daga cikin mutane wanda suka taɓa ganin aya irin wannan ayar mutum ya ga an rayar da matacce bayan ya mutu kaɗan ne daga mutane wanda suka ga wannan ayar to su suna daga cikin wanda suka ga wannan ayar zaɓaɓɓu daga cikin su sun ga wannan amma duk da haka zuciyarsu take kashe kun maqasar qulubukum min ba'di zalik zukatansu suka ke kashe to a ayar suratul ma'ida Allah ya nuna cewar wato wannan mummunan al'ada ta malaman yahudawa da suke yi na canza zancen Allah natijar ke kashewar zuciya ce natijar ke kashewar zuciya wato da zukatansu suka ke kashe saboda rashin bin umarnin Allah sai ya kai su ya zuwa ga har ma su rinka yi ma Allah ƙarya su musanya zancen Allah yasma'una kalam Allah suna jin zancen Allah waɗansu malaman tafsiri nan sun ce waɗanda ake nufi sune yahudawan ma zababbu daga mutum 70 daga cikin yahudawa da suka tattara da annabi Musa suka ji Allah yana umarta annabi Musa suka ce ma annabi Musa kamar yadda ibnu Isa ya rawaito daga wadansu daga cikin malamai cewa sun ce ma annabi Musa tunda an sha makance tsakanin mu da ganin Allah to ka roka mana Allah ya sanya mu mujirancin sa annabi Musa ya fadi yana mai sujjada da suka je Ur Sina Allah ya jiyar da su zancen sa suka ji Allah yana ce ma annabi Musa yana ce masa yi kaza karkai kaza sannan da suka dawo wajen bani Isra'ila sai suka musanya magana wadansu malamai kuma wanda yake shine mafi rinjaye shine cewar wannan ana nufin cewa duk ba wai waɗannan yahudawan na zamanin annabi Musa ba yahudawa a kowane zamani waɗanda suke akan wannan al'adar su ake magana anan waɗanda suke jin zancen Allah imma da wasiƙar annabi Musa wa imma da wasiƙar masu isarwa daga annabi Musa domin jin zancen Allah ba sai ka ji zancen Allah da kunnenka ba in ka ji wanda yake isar da zancen Allah ka ji zancen Allah wa in ahadun minal mushrikeen istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah idan ɗaya daga cikin mushrikai ya nemi kariyarka to ka bashi kariya har sai ya zo ya ji zancen Allah bi ma'ana ya zo ya ji wa'azi na alqur'ani jin wannan kawara ji zancen Allah ne domin wanda yake waɗanda suke isarwa ga Allah kamar suna isarwa ga Allah to duk wanda ji zancen su tamkar ya ji saƙon Allah ne saboda haka wannan ayar amma ce ga dukkan malaman yahudawa da waɗanda yake sun karanta at-taura domin ita ce kalamun Allah anan wajen ita ce at-taura sun karanta zancen Allah kuma sun fahimce shi sannan bayan sun fahimce shi suka harrafa shi at-tahrif wato shine fitar da abu ya zuwa ga al-harf shine gefe wato kamar yanda al'adar al-Qur'ani take ta bada wato misalin gaskiya da shari'a ana misalta ta da wato tsakiyar hanya da fitar miƙaƙiya to haka fata kuma sai ya zamanto kauce ma wannan hanyar fita daga wannan hanyar shi yasa Allah ya kita falamma zaghu azagha Allahu qulubuhum yanda suka karkace sai Allah ya karkatar da zukatansu ma'ana hanya guda ɗaya ce batutar idan mutum ya kauce ita to shine ake ce mata harib to wannan ma zancen Allah haka yake miƙaƙe to waɗanda yahudawa bayan sun fahimce shi sai kuma su fitar da shi daga yanda Allah ya sanya shi suna yin haka ta fuska biyu ta fuskar farko shine abin da ke cikin zancen Allah sai su karkatar da harshensu wajen karatu kamar yanda suke yi ma musulmi in sun zo cewa assalamu alaikum sai suke assalamu alaikum aminci ya tabbata a gare ku shine asalin kalmar da Allah yake mai gaisuwa da ita su kuma sai suce assalamu alaikum su cire lam din wato mutuwa ta tabbata akan ku to irin wannan shine tahrifin da suke yi sai zo in sun zo karatu sai su canza kalma tai kama da kalmar Allah amma ko ba kalmar Allah bace daga nan sai su canza ma'ana tahrifi na farko kenan tahrifi na biyu su kirkiro abu wanda yake ba daga Allah ba su ce daga Allah yake Allah ce wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min alkitabi wama huwa min alkitabi wa yaquluna huwa min indillah wama huwa min indillah ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون الله yace kai tsananin azaba ya tabbata ga waɗanda suke karkatar da harshensu wajen karatun littafi don ku tsammace shi daga cikin littafi alhali ko baya daga littafin Allah suna cewa yana daga wajen Allah yake alhali ko ba daga wajen Allah yake ba kuma suna fadan ƙarya daga kuma suna kirkiro ma Allah ƙarya alhali suna sani nabiyun kuma shine wanda za su kirkiro shine wanda Allah zai aya za ta zo nan gaba fa waylun lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila sanannin azaba ya tabbata ga wanda suke rubuta littafi da hannu su ce wannan daga Allah yake wato su kirkiro abu wanda yake babu shi su kaddamar da shi sannan kuma akwai wannan uku wanda yake shi wannan ba tahrifi bane amma shi ma wannan yana daga shi ma wannan ba koma bayan fitar da zancen Allah daga babinsa bane shine koya gaskiya rashin bayyana gaskiya kamar sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanan nace a gare shi sanan nace a gare su alladina atainahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wanda Allah ya ce wanda muka ba su sanin littafi sun san annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san ƴaƴan su kama sai suka boye to mutanen da suke wannan shine sifar su malaman su haka suke to amawan su da wuya a ce sun yi imani to sannan musamman ma yayin da suke haka suna sane akan cewar abinda suke yi saba abinda suke yi mummunan laifi ne mummunan zunubi ne domin wanda yake akan haka ba zai taba tuba ba wanda yake akan haka ba zai taba tuba ba domin tuba ɗaya daga cikin abin da yake kai mutum ya zuwa ga tuba shine mutum ya zamanto cewa yana yin abu bisa kuskure ko bisa jahilci kuma yana jin tsoron cewar wannan abin zai kai shi zuwa ga halaka to wannan shi ake kauna tuban sa amma wanda yake zuciyarsa ta kekashe ya riga ya dake zuciyarsa ta riga ta kekashe to wannan kofar tuba kusan da wuya ta budu a gare shi wannan kuma haka ya faru daga Yahudawa mafiya yawan su ba su imani ba sai kalilan wanda suka yi imani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin Yahudi ba su da yawa sai irin su Abdullahi ibn Salam irin su Mukhairi da sauransu wanda ba yawa gare su ba wanda suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun ga alamun gaskiya tare da shi to nan Allah madaukakin sarki yana kore mana yana mana inkarin mu kwadayin cewa za su yi imani dan haka idan Yahudawa ba su shiga cikin addinin musulunci ba kar wannan ya dawo mutum amma har a yanzu zamanin nan akwai wanda suke shiga ko a zamanin mu an yi wanda suka shiga yanzu akwai wannan wata baiwar Allah Maryam Jamila ba Yahudi ya ce ƴar New York ƴar cibiyar Yahudancin America amma ta musulunta kuma ta zamanto mai yi ma musulunci yaƙi ta rubuta tafai da dama akan musulunci ba Yahudi ya ce amma asalinta akwai wani bawan Allah wanda yake shi ma wanda yake na san shi a Madina yana koyarwa ɗaya daga cikin makarantun Madina ba Yahudi ne amma ya musulunta ya dawo ya zauna a Madina da shi da ƴaƴansa so yake ya mutu a Madina yana ta kokari har rubutun kissoshi yake na musulunci da turanci dan turanci yake koyarwa saboda haka akwai irin waɗannan to amma kada wato kada zafin rashin musuluncin su wannan kada ya dame mu fadin Allah ta'ala an yu'minu lakum wato su yi imani ay yuqirruna lakum su yi iqrarin tauhidi gare ku sai sun yadda sun shiga addinin musulunci wannan shine fassara wanda yake mafi yawan malaman tafsiri sun tafi akan ta akwai fassara ta biyu dokan suke cewa ma'anar an yu'minu lakum ay an yu'minu na fi'ilul lazim na imani kuna tsammani za su ce sun shiga imani saboda ku bayan ba saboda annabawan su da suka zo musu da ayoyi ba su yi imani ba sai dan saboda ku za su yi imani wato ma'ana abinda kuke da shi ne yanzu na ayoyi ba kuma bayan abubuwan da suka gani bane na ayoyi saboda haka in kuma a da ga yanda suke ma annabawan su ta yaya ku za ku yi tsammanin kan cewa ku za su miƙa wuya su ce sun yi imani kamar yanda kuke so a ce sun yi imani a cikin wannan ayar akwai tabbatar da zancen Allah Allah ya ce yasma'una kalamallah daga cikin sifofin Allah wanda suka dace da jalalarsa da ɗaukakarsa shine a sifatul kalam zance Allah na yin zance wa kallamallahu Musa taklima Allah ya zance da annabi Musa zance ba majazi ba haqiqatan shine ma'anar wannan taklima ta'kidin domin ya dauke zaton almajaz to ana nufin wani abu Allah madaukakin sarki ya halattar mu annabi Musa ya ji shi amma ba haqiqatan zancen Allah ba bal Allah yana zance haqiqatan kuma zancen sa din annabi Musa ya ji kuma gashi ma Allah ya ce mutane suna jin zancen Allah Yahudawa suna jin fariqun minhum yasma'una kalamallah in aka karanta at-taura zancen Allah aka karanta at-taura da aka saukar da annabi Musa al-qur'ani aka tashi zancen Allah aka karanta shi yasa malaman ahli sunna malaman aqida suke cewa zancen Allah qadimun nau hadithul ahad nau'in sa qadim ne domin sifa ce ta Allah saboda haka ba shi da farko amma kasancewar sa yadda zamu ji shi yanda ya sauko to saukarsa wannan abu ne wanda yake hadisi yana faruwa lokacin da Allah ya nufi ya saukar da shi sai ya saukar da shi yayin da Allah ya nufi saukar da alqur'ani sai ya saukar da alqur'ani abinda aka ji din nan alqur'ani ne abinda aka ji din nan da haruffan da sautin zancen Allah tabaraka wataala ne bai halatta mutum ya ce zai mazancen Allah tawili ba domin ba wanda ya san hakikanin sa kamar da mun san hakikanin zatin Allah ba dan haka a ce zancen Allah shine zance nafs kalam ne nafsi zance ne na zuci in aka abbara shi da larabci sai ya zamanto alqur'ani in aka abbara shi da ibriyanci sai ya zamanto at-taura wannan ya daga cikin kutsawa a cikin abin da salaf ba su kutsa ba kuma ya daga cikin bata wanda masu malaman ilmul kalam su suka kawo wannan as-salaf ba san wannan ba ba san kalamun nafsi ba ba san waɗannan duk maganganun ba abinda suka sani alqur'a wahayi da Allah madaukakin sarki yake saukarwa ga annabawansa zancen sa ne hakikata kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin hadisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin alhadithul qudsi idan Allah ya nufin yin zance idan Allah ya nufin saukar da al'amari takallama bil wahyi sai ya magana da wahayi sai ya zamanto yanda mala'iku za su ji shi kamar sautin wato silsila sarka ce tana dukan dutse sai su fadi su sumance saboda tsoron Allah madaukakin sarki da miƙa wuya gare shi sai ya zamanto farkon wanda zai tashi mala'ika jibril ne in suka tashi sai su ce qalu madha qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir sai ce me ubangijin ku ya faɗa sai ce gaskiya ya faɗa wa huwa al-aliyyul kabir to wannan hakika abu ne wanda yake faruwa fil mala'il a'la manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin sa ko wajibi ne akan mu gaskata wajibi ne akan mu gaskata kada mu ce za mu kutsa a cikin zantuttukan mutane da su sanya waɗansu ka'idodi da hankalinsu abinda ya danganci sha'anin abinda ya ratayi da sha'anin Allah ba za ka san shi da hankali ba nan wajen ba mu da wani abu illa biyayya ga abinda ya inganta na labaruka da suka zo daga Allah madaukakin sarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda yake a cikin alqur'ani da sunna shine wanda za mu ji to wannan aya ta tabbatar mana da kalam Allah gashi ma kuma a cikin suratul tauba Allah ya ce hatta yasma'a kalam Allah har sai ya ji zancen Allah abubuwan da ɗan bayan suka zo da shi ko kalamun nafsi ko kuma a ce shin lafazin da muke magana da shi shi ma zancen Allah ne ko ba zancen Allah ba duk wani ya daga cikin bid'a wanda yake a wani zamani ta zo ta damu al'ummar musulmi wanda kutsawa a cikinsu bai halatta ba mu tsaya inda salafin umma suka tsaya ba su ga cikin waɗannan maganganu ba to mu ma tafarkinsu shine yafi aminci kuma shine yafi inganci shine yafi hikima shine yafi ilimi sannan Allah madaukakin sarki yace wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun ay wa qad kana fariqun minhum wa kuna kada ku tsammaci za su imani alhali akwai sashi daga cikin su da suke canza zancen Allah to aka fi ne akan wannan halin alhali kuma su waɗannan yahudawa idan aqul ladina amanu idan suka hadu da waɗanda suke imani wato munafikai daga cikin su in suka hadu da mu'minai qalu amanna sai su ce mu ma mun yi imani mu ma musulmi ne kamar ku mun yi imani cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ne wa huwa al-mubashshiru fi kitabina shine wanda aka ba mu al-bushr da cewa zai zo a cikin littafin mu wa idza khala ba'dhum ila ba'd qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum idan kuma suka koma in sashin su ya koma zuwa ga sashi sai su ce atuhaddithunahum manyan su sai su rinka ce musu kuna zantar da su da abinda Allah ya yi muku hukunci domin gobe su zo domin su kafa hujja da shi a kanku a wajen ubangijinku ba kwa hankalta ne fataha Allahu alaikum fuska uku ce na farko abi ma qada Allahu alaikum abinda Allah ya hukunci a kanku wannan domin a lugar ahlul yaman al-fattah shine al-qadi saboda haka ma fataha Allahu alaikum ay ma qada Allahu alaikum abinda Allah ya hukunta akan shine kan cewa wato iyayenku na da da kakanninku sun yi abu kaza Allah ya mai da su kaza sun yi abu kaza Allah ya mai da su kaza to za ku zo gaya musu ne wannan ko kuma bima fatahallahu alaikum abinda Allah madaukakin sarki ya muku fatahi na zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai ya jami'i me yasa kuke zuwa ku gaya musu cewa ai kai annabi Muhammad kai ne wanda aka yi albishir shi a cikin at-taura mun yadda kana labarin kai na cikin at-taura yace dan me za mu gaya musu haka fuska ta uku kuma shine irin nemomin da Allah ya muku kaza ku bani isra'ila muku kaza ya muku kaza domin wannan shi ma yana daga cikin fatihi budi na nasara wato abinda Allah ya yi na nasara a gare ku wato wannan akwai abubuwa da suka zo na asbabun nuzul akan wannan wanda suke nuna dukkan daga cikin wannan ma'ana akwai lokacin da aka akwai hadisin da aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yahudawa suka zo wajen sa yayin da yaje wajen yahudawa a cikin ɗaya daga cikin warwar alƙawari da suka yi sai ya kira su da ya ikhwan alqiradata wal khanazir wa man abada at-tabut ya ɗan uwan alhinzir da burrai da kuma wanda suka bauta ma tsagutu sai suka kalli jura waye ga masa wannan waye san cewa an yi wannan a cikin mu sai suka ce ai waɗanda suke zuwa suna cewa su ma sun yi imani ne su ne kuma garin azarbabi har sai su gaya musu abin da bai kamata su gaya musu ba to sai suka in sun koma wajen su sai su yi musu faɗa sai dan me za ku rinka gaya masa irin waɗannan abubuwa domin in kuka gaya masa zai san cewa akan gaskiya yake saboda haka ranar alkiyama sai ya je samu hujja akan ku wajen Allah sai ya ce ma Allah ai su ma sun sani saboda haka Allah kuma sai ya karbi shaidarsa wato kamar Allah bai sani ba sai abinda aka shaida da shi a gabansa wannan yana daga cikin jahilcin yahudawa kan cewa kawai suna kamanta Allah da mutum kamar yadda suke cewa a cikin kamar yadda ya zo a cikin sifrut takwin a littafinsu na a cikin at-taura a cikin genesis suke cewa yayin da bayan Allah ya halicci da Allah ya zabar na dan adam sai bakin ciki mai tsanani akan irin barnar da dan adam yake ran sai ya baci sosai yace to tunda haka ne ma yayi nadama akan halittar dan adam me yasa ma ya halicci dan adam dan haka ma zai halaka dan adam baki ɗaya da shi da jinsin sa wannan a cikin littafin su ke kuma a cikin littafin Allah ne wannan kamanta Allah da sifar mutum abinda waɗansu daga cikin batattun ƴan bid'ar addinin musulunci ƴan bid'ar da suke dangana kansu ga addinin musulunci suka ɗauko kenan daga Yahudawa suka jingina ma Allah mummunan aqida ta abin da suke kira aqidatul bada wato Allah wani abu bai sani ba sai daga baya zai bayyana gare shi waɗansu abubuwan Allah baya sanin su sai daga baya sai ya bayyana gare shi sai ya gano to sai ya canza hukunci sai ya canza ra'ayinsa ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna uluwan kabira wannan yana daga cikin abin da ƴan rafida ƴan shi'a suka ɗauka daga cikin addinin shi'anci dama wanda ya asasa addinin shi'anci Abdullahi ibn Saba bai yahudi to da irin miyagun aqidun dake cikin aqidar a cikin gurbataccen addinin yahudanci shi aka zo da aka tutusa a cikin aqidar ƴan shi'a amma da yawa daga cikin su za su yi muku taqiya za su ce a wannan ahlus sunna ne suke mutane gara ko kuma su ce a ai wannan isnadin bai inganta ba ko kuma su ce a wannan ƙarya ake musu in ma waɗanda suke jagiransu da dama ba za su san wannan ba saboda aqidar shi'a an asasa ta ne akan cewar malami shine mai ilimi mai karatu kai Qur'ani kar ka taɓa koyon karatu da abinda kake so kai ku je malami ya gaya maka ga abinda za ka yi kar ka taɓa koyon karatu to dan kowa yana da abinda ake kira marja wanda zai taklidin sa a sa masa igiya a jashi kai da ka taba tsaya ka fahimci ka sai ka san meye ilimi yana ga hujjatul islam da ayatullah sune za su ilimi saboda haka da yawan su ba san in ma an ga musu irin wannan sai a ƙarya ake yi sharri ake ma ƴan shi'a sharri wahabiyawa ne amma yana cikin jafar su wannan yana cikin jafar su yana cikin usulul kafi yana cikin biharul anwar akwai ruwayoyi duk akan wannan wajen tabbatar da aqidar bada'i har ma suna kokarin ma su tabbatar da ita daga cikin nusus din ahlus sunna wannan yahudanci ne to domin wannan kamanta Allah ne da mutum domin ilimin mutum shine hadis abu da bai sani ba daga baya ya zo ya sani shi ko Allah ya san abu tun kafin ya faru ya san kuma in abin zai faru yaya zai faru in ma ba zai faru ba yaya ba zai faru ba da in kuma da zai faru yaya zai faru wannan haka sanin Allah yake to amma su wannan saboda Allah ya sabanta su dama Allah ya ce wa ma qadarullah haqqa qadri ba su girmama Allah yanda yake cancanta a girmama shi ba to haka da nake wanda suka zame daga cikin al'umma yanzu ka duba ka ga irin wannan shike cewa yaya za ku je ku gaya musu wanda abubuwa da suke na asirin ku wanda za su zo ranar kiyama su kafa hujja da shi a wajen Ubangiji akan ku kamar wato hujjar ta ku shaidar ku ita ce za ta sa Allah ya hukunci kamar shi Allah bai san wannan ba shi yasa sai Allah ya musu inkari yace awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun shin ba su sani bane wannan istifhami ne na taqriri ai su sani sun sani anna Allah ya'lamu ma yusirrun cewa Allah lalle yana sanin abinda suke koyewa wa ma yu'linun da abinda suke bayyanawa ai abinda suke koyewa da abinda kuma suke bayyana shi dukkan waɗannan abubuwa ne wanda suke Allah madaukakin sarki ya sani to dan in kuma mu to tunda suna da wannan ilimi me ya kamata su yi fayar'u an zalik shi suratu su daina yin wannan domin shine fa'idar sanin Allah fa'idar ka san abu ka san wato sifofin Allah mun ga alqur'ani haka yake sanar da mu sifofin Allah sifofin Allah Allah madaukakin sarki bai sanar da mu sifofinsa ba ta hanyar a gaya mana kan cewa ga sifofi waɗanda suke wajibai ga mustahillai ga ja'izai da sauransu wannan ba shine usulin alqur'ani ba sifofin Allah an sanar da mu sifofinsa ne domin mu san kowace sifa ga abin da take wajabtawa ma'ana idan muka san sanin Allah cewa Allah saninsa ya rataya da komai da komai sawa'un ka koya abu ko ka bayyana shi duk dai ne sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustahfin bil layli wa saribun bin nahar duk daidai ne daga wajenku a wajen Allah wanda ya koya magana da wanda ya bayyana da wanda ya koya da daddare yana aiki da kuma wanda yake tafiya a bayyane a cikin rana yana aikinsa a bayyane duk daidai ne wajen Allah to idan ka san wannan ilimin kasan cewa wannan shine sifar Allah madaukakin sarki ta iliminsa to wannan abin da zai wajabta maka shine ya zama to ka rinka muraqabar Allah ka rinka kiwon Allah kasan cewa duk abin da kake Allah madaukakin sarki yana ganin ka ba kawai za ka yi muraqabar Allah akan abin da kake na zahiri a cikin mutane ba hatta yanda kake kai kadai a cikin daki a kullaba wanda ya sani ko kake wuri kai kadai ya zama to kana muraqabar Allah to haka Allah yake sanar da mu sifofinsa a cikin alqur'ani haka Allah yake haka wannan shine usulin alqur'ani na tauhidi usulin alqur'ani na tauhidi kenan sanar da mu sifofin Allah da tasirin su a wajen mu to yahudawa sun jaminci wannan sifa ta Allah madaukakin sarki suka dauki kishiyarta suka kamanta Allah da mutum da ba daya daga cikin wato hanyoyin bata dangane da sha'anin jaribin Allah ta'ala a wajen mutane biyu ne ko a kamanta Allah da mutum ko a kamanta mutum da Allah nasara sun kamanta mutum da Allah suka ba mu annabi Isa sifofin Allah yahudawa kuma suka kamanta Allah da mutum suka ba mu Allah sifofin mutum nasara su ma a cikin wannan sun yi haka tunda sun ce Allah yana haihuwa Allah ya dauki mata wannan sifofin mutum ne da aka ba mu Allah to wannan duk korarre ne ga Allah madaukakin sarki musulmi su ne wanda Allah madaukakin sarki ya shiryar da su ya zo ga tafarkin annabi Ibrahim na kadaita Allah madaukakin sarki da tabbatar da sifofi da tabbatar masa da tauhidir rububiyya da uluhiyya da tauhidil asma'a was sifat wannan shi tauhidil asma'a was sifat ka tabbatar ma da Allah sifofin wato kamala da daukaka a bisa sifar da ta dace da shi ba tare da dauke sifar ba ko karanta shi da wani daga cikin halitta ko yi mata wata fassara ko kuma kai mata wani misali wannan shine tafarkin magabata wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun wa minhum daga cikin su ay alyahud ummiyun akwai wato gamagari amawa la ya'lamuna alkitaba illa amani ba su san at-taura ba sa sanin at-taura illa amani sai kareci wa innahum illa yadhunnun su babu abinda suke yi a wajen musun annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran abubuwa na ƙarya da sauran abubuwa da suke saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai illa yagunnun sai dai zato kawai da suke yi wannan zato wanda yake babu ilimi tare da shi ai wato ga halin masu ilimi daga cikin su sannan ga waɗanda suke munafikai wanda suke yan tsakatsaki munafikai wanda za su zo wa musulmi da wata fuska su koma wa shugabannin su da wata fuska daban sannan kuma ga halin da magarin mutane al'ummi nisbatun ila al'um wanda aka nasar wanda aka jingina shi zuwa ga al'um mahaifiyarsa larabawa sun jingina wanda bai iya rubutu bai iya karatu bai zuwa ga mahaifiyarsa domin yayin da aka haife shi yana tare da mahaifiyarsa haka yake kullum yana tare da mahaifiyarsa haka yake ummi ne kullum yana tare da mahaifiyarsa ba abin da ya sani bai san rubutu bai san karatu ba to a cikin su akwai wanda suke haka shi wannan sifa sifa ce wadda ke ta zargi amma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sifa ce wadda yake ta girmamawa ta daukakawa dan Allah madaukakin sarki yayi ta ne da hikima wama kunta tatluu min qablihi min kitab wala tahtuhu bi yaminik idan lartaba almubtilu baka kasance kana karanta littafi bakafin alqur'ani baka iya karatu ba baka kuma rubuta shi da hannunka baka iya rubutu ba idan lartaba almubtilun da haka kake da makaryata masu karyata gaskiya masu neman bata gaskiya da sai su shakka sai su ce ai zuwa ya karanto a wani waje yake rubutawa ko kuma shifta ake masa yake rubutawa ke da iya karatu ba lazara ya karanto a wani waje bai iya rubutu ba lazara ya shiftan mai shifta ya rubuta har ya zo ya kawo sai Allah ya sanya shi bai sani ba to wannan ta zamanto sifa mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bai iya rubutu bai iya karatu ba ya zo da ilimin da al-awwaluna wal-akhiruna ba su da shi domin ta zamanto cikar gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya sifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta al'ummarsa da wannan ta jarabin da ya sifanta al'ummarsa da ita jalibi ne shi ma na yabo yace inna ummatun ummiya la naktub wala nahsib mu al'umma ce wadda take gobawa ba ma rubutu ba ma karatu yace la naktub ba ma rubutu ba ma lissafi ma'ana ba ma rubutun tafiyar wata ta hanyar lissafi yace ash'aru hakaza wa hakaza wa hakaza domin shine ma'anar rashin rubutun da rashin karatun wato ba ma dogaro bisa ilimin hisabi ko bisa rubutu bisa kiyaye kalanda domin mu sarrafa kun ibadan ba ma dogaro akan wani muna dogaro ne da ganin idan wanda yake kowa zai iya sani ba sai an yi rubutu ba ba sai an yi lissafi ba wannan shine wannan a wannan janibin sifa ce ta girmamawa ta yabo ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma a janibin cewa ba za a yi karatu ba za a yi rubutu ba to wannan idan mutum ya wannan ba sifar yabo bace domin Allah madaukakin sarki wahayin farko da yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine na karatu iqra kai karatu saboda haka za a yi karatu a wajen yin sa wajen kuma inda ake wajen kuma da ake fifita ummiya din nan wajen za a yi ba za mu zo wajen babin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba ma yin lissafi ba ma yin rubutu na kiyaye kwanaki a lokacin nan ko mu ce za mu tabbatar da ganin wata ta hanyar kalanda ko ta hanyar lissafin masu taurari ba za mu tabbatar da shigar ramadan ko fitarsa da wannan ba ta wannan nahiyar to kun ga al'ummiya a nan wajen ta zamanto a bar a yabo ce a nan wajen amma in ba a nan ba al'ummiya a bar zargi ce domin abubuwan da suka zo na kuɗaicarwa akan ilimi domin ko a nan wajen ma ta zo ne a sifar zargi Allah ya ce akwai daga cikinsu wanda suke ummiye la ya'lamuna alkitab ba san komai ba littafin Allah to da haka wanda bai san littafin Allah ba kai abin zargi ne domin ta yaya za a yi ya san hukuncin Allah ta yaya za a yi ya san sifar Allah la ya'lamuna alkitab ba abin da suke sani da littafin Allah illa amani sai al-amani jam'un umniya al-umniya din ta nufin buri ba abin da suka sani sai buri gurace guri sun an ce musu ai mu ne nahnu abna'ullahi wa ahibba'u an ga musu haka sun rike wannan tabo kamar yanda ake samun jahilai a zo a jaddaya musu abubuwa akan
abinan akan shehunnai a ce a gaggiya musu abubuwa su rike shi ta mu ba inda suka sani amma an ba su wannan sun rike shi ta mu an yi koya musu ilimin littafin Allah amma an ba su al'amani gurace gurace suna cewa idan sun mutu ga irin cetan da za su samu ga irin aljannar su ga irin abubuwan su duk bisa guri wannan al'adar yahudawa ce dashi Allah yana zargin su illa amani al'amani jam'in umniya ma'anar ta farko shine guri ma'anar ta biyu shine alkadir kamar da sayyidina Usman yake cewa mata banne to mata nan ne cewa wallahi ban yi karda dan yin wannan abu ba ban kuma yi ƙarya ba ai ma tamannaitu almain ƙarya kenan to wato ba abinda suka sani na littafi illa akazi sai karece karece an ga musu ƙarya sun rike a wata fasara kuma suka ce al'amani shine umniya ta ma'illar tilawa ba abinda suka sani sai karatu kawai sun iya karantawa za su karanta suna ta rangaji amma ba san ma'anar littafi ba to wannan suka ne ga mai karanta alqur'ani ba ya san ma'anar sa wannan suka ne ga domin al'umniya yana daga cikin ma'anar tilawa وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أي إلا إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته الله يأتي بمسوك الدوانا النبي بكو منزو بمسأيكو الدوانا النبي بكو منزو فاتي إذن يأتي تلاوة سي شيطان يأجيب هنا بأتي من تلاوة لا يعلمون الكتاب إلا أماني بسنكو بدل التاكي سي كوي تلاوة جيسا كاد الله dayin batun tilawa sai yace yatlunahu haqqat tilawati suna tilawar littafi yanda ya cancanta ay tilawar shine a karanta littafin Allah a san ma'anarsa ay aiki dashi amma wanda yake zai karanta shi sai dai karatun kawai yana rangaji bai san ma'anarsa ba balla tana ya aiki dashi to wannan abin zargi ne shi yasa Allah yace akwai su daga cikin yahudawa waɗannan la ya'lamu al-kitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun ba sa kan komai wato karka dauka su innahum ala shay ko da suna tilawa alqur'ani ko da suna tilawa altaura laysu ala shay ba akan wani abu suke ba zato ne kawai akan zato suke in kaga sun yi raddin annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da hujja bane in kaga sun yi raddin wani abu sun saba masa akan wani abu ba da hujja bane da zato ne kawai suke yi saboda haka Allah madaukakin sarki ya nuna musu kan cewar su laysu ala shay domin zato ba ilimi bane wanda yake akan ilimi shine wanda yake za a rinka ganin kan cewar yana da hujja kan kunga koyaushe in ana so a rusa wani abu in ana so a sayar ma da amawa jama'a wani abu sai a ce ai masana masu bincike yan science sun ce kaza da mun kan cewa an asasa shi ne akan ilimi to alqur'ani shine yake kashafa mana abinda yake ba akan ilimi din ba daiwa daga cikin abubuwan da ake cewa na science din nan duk ba ilimi bane yanzu akwai wata ran daraja ana hira da wani wanda yake jagorancin kungiyar rashin imani da samuwar Allah aka hira da shi a cikin BBC shi baturan da yake hira da shi gashi kafiri ne yake ta to wai kai kana ta sukan masu imani da Allah cewa sun imani abinda yasa suke imani da Allah kawai tasdiki ne imani ne kawai gaskatawa ne kai ma kuma gashi abinda kake kokari ka nuna mutane sai da kai a rashin imanin ka da Allah kai ma imanin kake so ki kai a gaskata ka tunda ba kawo wata abu na hujja ba na kura samuwar Allah sai ta kama kai shi yasa koyaushe Allah madaukakin sarki abinda yake nuna mana kenan dangane da kafirai in sun yi inkarin wani abu na sifar Allah ko sun yi inkarin ranar lahira Allah zai ce in yattabi'una illa dhanna wa ma tahawa al-anfus in hum illa yahrusun Allah yana cewa ba wani abu da suke bi illa yanki fadi kawai su yanka su fadi to haka yake to nan Allah madaukakin sarki ya kore ilimi domin ya nuna kanta laysu ala shay to haka zalika kafirai suke a koyaushe wajen inkarin su ga wani abu na addini ba a gwan wani abu suke ba idan da kamar a ce Allah inda kamar a ce addinin Allah ko kuma abinda Allah madaukakin sarki ya saukar da shi ba gaskiya bane ba zai rinka kalubale da wannan ba yace wani ba akan komai yake ba sai zato domin ya tab an tab ka je kai tabi din kai tabi za ka gani ba akan komai yake ba sai zato kuma alqur'ani shine akan ilimi daga Allah Allah ya saukar da shi da ilimi daga gare shi shine magana wanda ke ta hujja domin abu ne wanda yake a babban abu shahadar annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskiyar sa wanda yake bai taba yin ƙarya ba ba zai ba ƙarya ga mutane ba yaje ya jawo ƙarya ga Allah to sannan kuma maganar da ake fada ana fadanta ne da wato da ƙarfin da cewar in ka idan kana da in kana da wani iko ka rusa ta in kana da wata hujja ka rusa ta kuma yau shekara 2000 ba wanda ya taba rusa ta فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم الله يكتب سنن عذاب يا تبت غور عند سكي ربوت للتافي دهنا ينس أي سكين كروش دقا كاوكن ثم يقولون هذا من عند الله سنن سكي ونن دقا وجم الله يكي ليشتروا به ثمنا قليلا دومن سسيي wani tumini dan kankani wani farashi dan kankani shine a duniya bihi da wannan littafin da suka rubuta fa wannan lahum mimma katabat aydihim sananin azaba ya tabbata a gare su daga abinda hannayensu suka rubuta na kirkirowar Allah ƙarya wa wailul lahum mimma yaksubun sananin azaba ya tabbata a gare su daga abinda suke tsorota ma kansu Allah ya musu wato wa'adi ya musu wato wa'id da wutar jahannama alwayl abinda ake nufi da alwayl shiddatul azab kamar yadda daga Abdullah ibn Abbas amma hadithin da yake cewa alwayl wadin fi jahannam la ulqal kafiru fi idha ulqal kafiru fiha 70 khariqan lam yablu qa'rahu abinda ake nufi da wayl wai wani kwari ne a cikin jahannam da in aka jefa kafiri cikin sa 40 khariqan zai tafiyar shekara 40 bai kai zuwa ga karshen sa ba wannan hadisin munkar ne bai inganta ba an rawaito shi daga hadithin Abu Sa'id al-Khudri ya shahara amma hadisi ne wanda yake bai inganta ba dangana shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai an rawaito shi zuwa ga wadansu daga cikin sahabbai amma fassarar da ta zo mafi inganci shi ne wanda ya zo daga Abdullah ibn Abbas abin da yake nufi da alwayl shine al-mashaqqatu min al-azab sanani da ya zo da sanani wanda yake na azaba to kuma larabawa dama kalmar tun da larabawa suna amfani da ita to inda aka zo daga sibawin yana cewa alwayl abinda ake nufi idha dakhal fil halak wanda ya shiga cikin halaka za a ce masa wailun lahu wato halaka ta tabbata a gare shi wayh bil ha a karshe wayhak a ce wayhak idha ashrafa ala al halak in ya kusan fadawa cikin halaka shi yasa wannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu wani wanda daga cikin sahabbai kamar da za a cikin sunan Tirmidhi ya kare ya rame yana cikin rashin lafiya kullun yazo ya duba shi sai an tantance kullun abinda da karewa yake sai ce me kake fada ni akwai wani abu da kake yi da kake fada tsakaninka da Allah yace eh cewa yake Allah azabar da zakai min a ranar alkiyama kai min ita a nan duniya dan kafin dan na huta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wayhak la tudiquhu wayhak ka kusan fadawa cikin halaka ina kai ina wannan sallallahu alafiya roki Allah lafiya ai azabar da ra'a take ba dole sai an yi ta ma fa Allah bi azabikum in shakartum aw amantum wa amantum mu Allah zai da azabar ta kun kuka gode ma Allah kuka yi imani ba ra'a ta ake dole sai an yi azabar ba sai Allah ya fasa sai ya yafi to da ake ce ka roki Allah alafiya ka roki Allah ya amintar da kai ya yafi to sannan ya fara yi sannan Allah sai gashi ya murmure to a shahid anan wajen a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa wayhak ai wato ka kusan fadawa cikin halaka shi yasa kamar a soro suke fassara wayhak da cewa miskin kai miskini ne kai shi yasa al-asma'i yake cewa al-wayh kalimatu tarahum wal-wayh kalimatu tafajjur al-wayh shine kalmar wato ciwo na fadawa cikin halaka alwayh kuma kalmar wato jin tausayi ce jin kai in aka ce wayhak wato abun tausayi Allah sarki abun Allah sarki shine ma'anar wayh domin ka kusan fadawa cikin halaka to fa Allah madaukakin sarki yake fa wani lilladina tubuna alkitaba bi aidihim tsananin azaba wa tsanani na azaba ya tabbata ga wanda suke rubuta littafi da hannunsu wato akwai wanda suke yin haka sune yahudawa duk wanda ya kirkira ma Allah ƙarya duk da kirkira ma Allah ƙarya ya shiga cikin wannan wanda yace wannan hukuncin Allah ne ko kuma yace wannan haramun ne ko wannan halal ne ba tare da ilimi daga Allah ba ba tare da gaskiya ba ya shiga cikin wannan shi yasa ne Allah madaukakin sarki ke cewa wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah alkadhib kada ku fada daga abinda harsunan ku suke sifanta muku na ƙarya wannan halal ne wannan haram ne don ku kirkiro ma Allah ƙarya shi yasa wannan tsani aya ce mai tsanani mai zafi ga malamai kan cewar mutum ya dinga karga don gaskiya wajen fadan abin da yake ba daidai ba ka fada kana sani to mutum zai zama to ya bi tafarki yahudawa zai zama to tamkar yahudawa to Allah ya ce tsananin azaba ya tabbata a gare su domin in sun rubuta din su ce wannan daga wajen Allah yake liyashtaru bihi thamanan qalila domin su samu duniya da shi Allah ya ce wannan duniya anan wajen da cewa as-samanul qalil as-samanul qalil kamar da Hassan al-Basri yake cewa shine ad-dunya bi hadatiriha duniya da duk abin da ta kunsa wato a ce da za a da mutum za a tattaro masa duniya gabaki ɗayanta da abin da ke cikin ta na ni'ima da dukiyoyin da ke cikin ta da jin dadin da ke cikin ta duk a tattara a bashi to wannan shi a wajen Allah shine as-samanul qalil farashi timini ne dan kankani domin shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kanat ad-dunya tazinu indallahi janaha ba'uda ma saqa kafiran sharbatama da duniya ta kai nauyin wato fuffiken sauro da Allah ba zai shayar da kafiri ko da kofin ruwa ɗaya ba to bambancin mu shine kan cewar ba ma ta'amuli da wannan nassin a bisa haƙiƙa sai ga mun haƙiƙin ce akan sha'anin abin duniya wajen wajen wato rusa maslahar addinin mun ko shi kuma bambanci shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tabi'an da ya masa sahabbai a hakikatan haka ya dauke ta bai dauke ta akan komai din ba shi yasa idan aka kawo abun duniya sai ya kyale mutane su dauka ba zai kai komai cikin gidansa in aka kawo masa dukiya ba zai ran nan mun san hadisin nan da bayan sallallahu alaihi wasallam ya tashi da gaggawa yace saboda ya ga wani zinari ne da ya rage a gida bai raba shi ba yaji tsoron cewar kar ajali ya zo bai raba wannan ba baya barin komai saboda bai dauke ta akan komai ba kuma shi yasa din bai roka da sayyidina Umar yake ce masa me yasa ba za ka roki Allah ya wasa'a maka ba da al'ummarka yace kana shakka ne ibn al-Khattab duk wannan alamomi da suke nuna kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa hakikatan akan sa yake kuma gaskiya din haka yake yace duniya ba ta kai komai ba a wajen Allah to ya gaskata wannan kuma haka ya ta'amuli tsakanin sa da Allah da ita haka ya ta'amuli da ita a cikin zuciyarsa to wannan shi ne tarbiyyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana Allah ya ce qawlan lahum mimma katabat aydihim tsananin azaba ya tabbata a gare su daga abinda hannayensu suka rubuta kuma tsananin azaba ya tabbata a gare su daga abinda suka tsorota ma kansu wato rubutun da suka yi kira ma Allah ƙarya da suka yi zai wajabta musu azaba tsananin azaba abinda suka ci na amfani da shugabanci da suka samu da wannan kira ma Allah ƙarya da suka yi duk wani amfani da suka samu maimakon wannan Allah zai musu azaba da wannan saboda haka abinda wato da mai shayarwar da mai yawowar dukkanin su ya zama to sarbiyar azaba tunda abinda yasa suka nemi wannan amfani na duniya din shine suka kirkiri ƙarya domin sun kirkiri ƙarya wannan zai tabbatar musu da matsayinsu a wajen mutanen su zai tabbatar musu da abinda suke samu na amfani zai tabbatar musu da shugabanci da suke samu da girmamawa da ake musu domin ba za su zo su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ai shikenan kuma za a daina komawa ya zuwa gare su ba wani da su sai dai kawai wanda Allah ya rufe ya bashi girma daga cikin su amma dai wannan matsayi da aka basu babu shi wannan kudin da ake tattarowa a basu sawa an kira su da gaisuwar makaranta ko kudin laraba ko ma kudin menene ko kudin lahadi da ake kawo musu ko kudin asabar ko ma menene wannan babu shi to da haka suke wannan ƙarya rake to da wannan ƙaryar da suka yi laifi ce haka zalika abinda suka ci na wannan shi ma wannan sanadiyar shiga wutun don haka duk mutumin da yayi ma Allah ƙarya duk mutumin da ya ma Allah ƙarya domin ya zama wani amfani, ƙaryar da yayi sanadiyar azaba ce, amfanin da ya ci ma kansa zai zama to sanadiyar azaba. Allah ya kiyaye mu.
وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون فلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
الله تعالى يأتي وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. Allah ya ci gaba da fadin irin wato abubuwan da Yahudawa suke fada wannan na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda, kuma sun ce wuta ba za ta shafe mu ba sam illa ayyaman ma'duda, sai waɗansu kwanaki ididdigagu, kwanaki waɗanda suke ababan kirgawa. Qul attakhadtum 'inda Allahi ahda, ce ne muku ya Muhammad, attakhadtum inda Allah ahda, kun riga alƙawari ne daga Allah akan wannan. Falan yukhlifa Allahu ahdahu, to Allah kuwa baya taɓa saɓa alƙawarinsa. Bal am yaquluna ala am taquluna ala Allah ma la ta'lamun, a ba ku ɗauki wani alƙawari ba. Bal taquluna, wannan am ɗin bi ma'ana bal ta ibrab ce, ku dai kuna faɗin abin da ba ku sani ne ga Allah maɗaukakin sarki. Bala, Allah ya ce tabbas wuta za ta shafe ku. Man kasaba sayyi'a, duk wanda ya aikata wani mummunan aiki. Wa ahaqat bihi khati'atu, muwagun ayyukansa suka kewaye da shi baki daya. Fa ulaika ashabun nar, wa'annan su ne yan wuta. Hum fiha khalidun, su masu dawama ne a cikinta. Wal ladina amanu, wanda ku suka yi imani. Wa amilus salihat, kuma suka yi kyawawan ayyuka. أولئك أصحاب الجنة وأنهم سوني أم الجنة هم فيها خالدون ثم سدى وماني أتكنتا ونوارك تنع الأماني عند سجدش قورتش قورتش. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة, سكتش وطب ذات شايفين وبسيقوا نكيسا نمو ونوارك تنع قورتش قورتش الناس دكاري ركين سدى سكي جيسا الله يقوي أسورة النساء ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب, الأمر بعد قور كباني بعد قور أهل الكتاب بني. Man ya'mal su'an yujza bihi, duk wanda ya aikata mummuna za a yi masa sakayya da sakamako da wannan mummuna. Wa man ya'mal minas salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yuzlamuna naqira, wanda kuma yake imani yake kyakkyawan ayyuka ko mace ko namiji, wanda kuma yake kyakkyawan ayyuka ko mace ko namiji yana alhali yana mu'mini, to wa'annan su ne za su ga aljanna, ba za a cuce su ba koda kutankucin kwallon da ke jikin koda gudungucin dugon nan da ke jikin dabino ne, ba za a cuce su da wannan ba. Wato kenan ma'ana jaza'i at-thawab bil khairi wash-sharr ne, da alkhairi da sharri ne. In kai alkhairi sakamakonka da alkhairi, in kai sharri sakamakonka da sharri. Ba da jinsi bane, ba da suna bane, ba da kabila bane, ba da launi bane, ba da wani abu bane, illa da wannan. Yahudawa suna cewa wannan magana da suna cewa da cikin tsunoyi, suna cewa ai wutar jahannama akwai wani kwari da za a tafi a ciki. shekara 70 shekara 40 kawai za ta tafi a cikin kwarin nan wato wutar su ke wutar su daban ji za su tafi shekara 40 suna kaiwa karshen shekara 40 sai ta koma ta zama tobar da musulama sun gama ai kwana 40 kai kwana 40 shine kwaran da suke bautar dan maraki kwaran da suke bautar dan maraki har ya zo ma wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin Bukhari da ya je wajensu ya tambaye su ya ce wane ne ubanku sai suka ce fulan sai ya ce kazartum bal fulan ƙarya kuke wane ne sannan sai ya ce zan tambaye ku wani abu za ku gaskata ni suka ce za mu gaskata ka za mu gaya maka gaskiya amma mun gaya maka ƙarya za ka sani kamar yadda ka sani ƙaryar da muke yayin da ka ce waye ubanku sai ya ce musu hadithuni man ahlun nar suwaye ƴan wuta sai suka ce za mu shige ta kwana 40 sannan ku ku zo ku zaman to bayan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙarya kuke bal za ku shige ta kuma ku dawwama a cikin ta sai ya ce musu kun sanya guba a cikin wannan nama a cikin wannan akuyar a lokacin yakin Khaibar sai suka ce eh mun sanya sai ce to me yasa kuka yi ce mun sanya ne domin idan kai annabi ne na gaske ba za ka cuce ka ba in kuma kai ba annabin gaskiya bane sai mu kashe ka kowa ya huta a lokacin yakin Khaibar da suke masa wannan to wannan ya daga cikin tatsuniyoyin su wai wato su za su shiga kwana 40 sannan ko bayan su shiga sai al'ummar musulmi su zo su shiga bayan su zo su mare gurbin su to shine Allah madaukakin sarki ya kora wannan yace ai ba gurin ku bane su ma musulmin ba nasu gurin bane babu wani tazkiya ga wani sai ga wanda yake kyawun aiki shine Allah yake cewa duk wanda ya aikata mummuna wa ahata bihi khati'atu miyagun aikansa suka kewaye shi ma'ana ya zo sanda Allah ba shi da wuke kyawun aiki miyagun aikansa sun kewaye shi ta ko ina Abdullahi ibn Abbas ya ce shine wanda ya sanda Allah ba shi da wuke kyawun aiki to wannan shine dan wuta wanda zai dawoma a cikin ta domin zunubi ko yaushe mutun yayi kewaye shi yake to idan ya kewaye shi ga baki daya ya zama to ya hadi shi to shine lokacin ne ya riga ya zama to ya tabbace wal iyadu billah wanda ku suka yi imani suka yi kyawawan ayyuka wayannan su ne 'yan aljanna su ne 'yan gatan Allah amma ba a ce jikokin wane ko 'ya'yan wane ko jinsin wane ko makamancin wane wanda ya yi imani ya yi kyawawan aiki su ne 'yan gatan Allah su ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar ma aljanna wanda za su dawoma a cikinta Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu a cikinsu Allah ya ba mu imani ingantacce ba mu kyawawan ayyuka subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wani na tambayar wa ya halatta a saka tsuntsu a cikin keji don kiyo, dan ya ji wasu suna cewa haramun ne don an takura wa rayuwarsa. Akwai malaman da suka faɗi haka, amma wannan magana su ba ta da ƙarfi, domin hadithin ya Aba Umair ma fa'ala Nughayr, akwai wani kanin Anas ibn Malik, yaro ne dan karami a Madina, yana da dan tsuntsu kamar beni yake, yana kiwo da shi, yana wasa da shi, yana kiwonsa, ya rike shi ko she in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi zai ganshi da wannan tsuntsu. Wata ran sai ya zo ya ga yaron yana ta kuka babu tsuntsu, shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, ya Aba Umair ma fa'ala Nughayr, sai ya Aba Umair ina labarin beninka. To haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa ikirari akan yin wannan, da kamar a ce bai halatta ba wannan da zai nuna kan cewa ba zai rike shi ba, sai dai sharadin sa shine a ciyar da shi, domin kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dangane da matan nan ta shiga cikin wuta akan kyanwa da ta daure ta, lahiya at'amatha wa lahiya tarakata ta'kul min khashashil ardh, ita ta ciyar da ita kuma bata kyale ta je ta kiyo ta ci daga abin nan kwari da suke a bayan kasa ba, wajibi ne ciyar da in ya in ka rike shi a cikin keji to sai ka ciyar da shi ka shayar da shi. Wani na cewa suna sai da kaya, muna sai da samfura wani lokacin an bayar samfuran ba a san wanda aka bawa samfurin ba, kuma ba wanda ya zo ya ce shi ne ya bar samfurin, to ya za a yi da kayan, in sadaka za a yi yaushe ne za a yi. Yawanci irin wannan ana yin cigiya ne har shekara ɗaya, musamman in kun san tunda kun san wanda suke yin ciniki tare da ku, ko yaushe suka zo sai ku cigiya har shekara ɗaya, idan ba wanda ya zo to sai a yi sadaka da shi da niyyar cewa Allah ya kai ladan gama ko nawaye, domin Allah ya san mishi. Wannan ya tambayar ya halatta a yi bikin zuwan sabuwar shekarar hijira, in akwai wani dalili. Me ake in ana abin da ake nufi da biki, in ana nufinsa da idi ko wani abu na musamman, wannan bai halatta ba, domin idin musulunci guda biyu ne, idin babban sallah da idin karamar sallah, kuma idin musulunci ya rataye ne da ayyukan ibada, kamar idin karamar sallah ya rataye da karshen azumi, idin babban sallah ya rataye da karshen ayyukan aikin hajji, kuma su ne ranaku wanda yake Allah maɗaukakin sarki ya sanya su. Amma ranar farkon shekara wannan istilahi ne, ma'ana wato maslaha, musulmi suka duba suka ce bari su sanya wannan rana ta zamanto ita ce farkon shekarar musulunci da fara da hijira, amma ba wai yana nufin kan cewa wannan shekarar a lokacin ne take farkon shekara wajen Allah da yake hukunta abubuwan da za su zo a wannan shekarar ba. Abubuwan da za su zo a shekara a lailatul qadr ake fiha yufraqu kullu amrin hakim, a cikin lailatul qadr ne. Saboda haka wannan lokaci shine mutum zai duba abin da ya bara, kuma ya duba abin da zai yi sabuwar shekara, amma wannan shekara ce ta istilahi ta maslaha. Saboda haka a ce za a yi wani idi kamar yanda ake yi na sabuwar shekarar Kirista, muna daga cikin abubuwa waɗanda suke munkare. Amma kamar yanda nan suka yi na su ce sun kaddamar da kamar kalanda, in wannan an yi amma shi ba bai zama tukan cewa abu wanda yake za a rinka yinsa duk shekara ba, to wannan abu ne wanda yake ba shi da alaka da addini na al'ada wanda yake mutane za su, kamar yanda mun ga malamanmu kamar a can Saudiya sukan yi irin usbu'ul masajid, bako guda daya na masallatai wanda an keɓance waɗansu kwanaki ne wanda yake za a yi talabcoci da bayanai akan muhimmancin masallatai. To ko shi din ma akwai malamai wanda suka ce a maida abin ya zama to duk shekara sai an yi shi, an kamanta shi da idi, domin asalin ma'anar idi abin da yake kewayowa duk shekara, kuma ayyana wata rana da take kewayowa da wata muhimmiyar da wani abu na daban, to wannan abu ne wanda yake na addini, wanda yake kuma ba a yin sa sai an samu tushe daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka ne ma da Sheikh Al-Uthaymeen yana fatawar cewar gaisuwar da ake yi a farkon shekara, sabuwar shekara, a aika ko ta text ko kuma in an haɗu da mutum a ce masa mubarak al-amul jadid, ko kuma hani'an lakum al'amul jadid, muna muku murna da sabuwar shekara, Allah ya sanya albarka a sabuwar shekara. Da yana fatuwar cewa ya halatta tunda wannan babin addini bane, babi ne na al'ada na gaisuwa. To amma daga baya cin za fatuwar sai yake cewa saboda in ta zama cewa duk shekara sai an yi wannan, an bashi sibgar addini. Saboda haka kamata irin wannan in dan an yi, yanzu kamar akwai maslahar cewa gwamnati tana ganin kan cewa ta yi abu na kalandar musulunci wanda yake zai rayar da lissafi na kalandar musulunci a cikin wannan al'umma, wanda yake wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske. Domin musulmi a zamanin sayyidina Umar, a lokacin nan akwai kalandar Farisa, akwai kalandar Rum, amma suka ga kan cewa har an kawo shawara ma da suke tattaunawa, akwai wanda suka ce mu dauki lissafin kalandar irin ta Farisa, wanda suka ce irin ta Rum. Sai sahabbai suka ce ra'ayin sayyidina Umar na tsaya akan cewa a'a, mu dauki hijira. Kuma ba wa kansu sun ce mu soma sawan lissafin hijira daga ran da aka haifa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wanda suka ce a'a, daga ran da aka soma wahayi a gare shi. Sayyidina Umar ya ce a'a, mu dauki hijira. Da aka kawo hijira ce, to hijira za mu dauka, domin ita ce ta bambance tsakanin gaskiya da ƙarya. To da suka sanya wannan, suka duba kuma to wani wata ne zai zama to farkon shekara, tunda ita hijira a farkon Rabiul Awwal aka yi ta. To wani wata ne zai zama to farkon shekara? To a nan wajen sayyidina Ali shine ya kawo ra'ayin cewar to ai Zulhijja kamata ya zama to karshen shekara, Muharram ya zama to farko. Tunda Zulhijja da Muharram duk watanni ne masu alfarma, kuma Zulhijja an gama aikin hajji, saboda haka kamar an gama shika-shikan musulunci a shekara baki daya, an yi azumi, an yi shige-shige na biyar shine hajji, don haka ya zama to watan karshe na shekara, Muharram sai ya zama to watan farko. Aka dauki wannan hikima aka yi. To hagani ba wahayi bane, su kan sabai da suka yi bacce wannan rana ta da wani muhimmanci na daban ba. Don haka wanda yace zai yi wani azumi na musamman, ko za a yi wani hutu na musamman, ko za a yi wani biki na musamman domin wannan rana, wannan idan ya dangana shi ga addini ya yi bid'a. Amma kamar a ce in aka ce an yi domin kamar wai a ce an gwamnati ta yi wata kalanda za ka kaddamar da shi ga al'umma, shi ma wannan ya zamanto bil istimrar duk shekara sai an yi, wannan ba shi da ma'ana. Shi ma ya zamanto in aka mai da shi ya zamanto tamkar bid'a. Amma dan a yi sau ɗaya don gwamnati ta nuna wani abu wanda ta yi, sau ɗaya sau biyu babu laifi, amma ya zamanto jiddadin duk shekara ana yinsa, kuma gashi ana batar da kuɗi masu yawa, wayannan kuɗaɗe a amfani da su domin abin da zai amfani al'umma shi ne. Sun yi ci abinci? Wai sun yi girki sun ci abinci? A wannan yana wai in dai su suka yi girki. Domin wannan rana, domin wai akan cewa rana kamar wannan tana da wani muhimmanci na a ci da abinci, to wannan ya daɗa ƙara kamanta ta da idi ɗin kenan. Wannan kuma ya zamanto tabbas ta zamanto bid'a wanda yake ba ta da asali. Wannan yana tambayar gaskiyar hadisin da ake cewa lokacin Annabi an taɓa kawo waɗansu birrai sun yi zina, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aje a jefe su, sannan ya ce me yasa waɗannan birrai watakila suna cikin mutanen da aka mayar da su birrai? A'a, kisa ba haka take ba, kuma Allah zai kawo muku kisa. Ni ma na dai da kanta tana nan a cikin kitabu Babul Khalq, a cikin Sahih al-Bukhari ya kawo da cikin kitabu Babul Khalq, insha Allah zan duba muku. Sai wannan tambaya ta karshe, wai ya halatta ma'aurata su rinka tsotsar al'aurar juna? To abin nan Allah maɗaukakin sarki ya halatta istimta'i tsakanin ma'aurata, haka yake a jumlace. An halatta a istimta'i banda mutum ya sadu da matarsa ta abin nan ta matsugunarta, wannan haramun ne. Sauran duk abubuwa da aka halatta, sauran abubuwa na istimta'i Allah maɗaukakin sarki ya halatta, ya ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Saboda haka ka ɗauki wannan a dunkule a jumlace, ba sai kana bi kuma kana ta maganganu waɗanda suke da su dace ba. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.